sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kamata shi to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin kuma bayan labaran duniya za ku je da wata cuta ta kunno kai a gonakin mutane a jihar Plateau kuma taiwa albarkatun gona illa sai rahoton wasu malamai 46 da hukumomi a jamhuriyar Niger suka damke domin samun su takardar shaidan karatu na ƙarya haa kuma za mu duba matsalar bullar cutar cholera da ta bullo a Yemen kasar da yaki ya daidaita akwai mu da sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna sai dai yau ba za mu samu daman kawo muku labaran da suka dauki hankulan jaridun jamhuriyar Niger ba kuma duk waɗannan da za mu kawo muku sai kun ci cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Amurka ta ce ta bankaɗo wani shirin da dakarun gwamnatin ƙasar Siriya ke yi na kai harin makami mai guba irin wanda aka kai a watan Afrilu a arewacin ƙasar ta Siriya da ya sa Amurka ta mai da martani da harin jiragen saman yaƙi. Sanarwar da sakataren harkokin watsa labarai na fadar White House Sean Spicer ya fitar jiya Litinin ta gargaɗi shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad da cewa idan dakarun gwamnatin suka kuskure suka sake kai harin makami mai guba za su ɗanɗana kuɗarsu ba ya wani ƙarin haske ko kuma ba da hujjar wannan zargi ba. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta rubuta a shafinta na Twitter cewa ba Assad kaɗai za a ɗora wa alhakin duk wani harin da za a kai wa farin kayan Siriya ba, amma har da Rasha da Iran da ke goyon bayan kashe mutanensa da yake yi. Kotun kolin Amurka ta ce za ta yi nazari a kan umarnin shugaba Donald Trump na takaitawa waɗansu ƙasashe shiga Amurka, to amma a halin yanzu za a iya yin aiki da waɗansu ɓangarorin wannan umarni. Waɗansu kotuna biyu sun dakatar da amfani da umarnin da ya haɗa da jihar Hawaii da kuma Maryland. Kotunan ɗaukaka ƙara daban-daban sun goyi bayan hukuncin da jihohin biyu suka yanke. Ra'ayin kotun kolin Amurkan dai ya saba wa hukuncin da kotunan suka yanke a baya. Kotun ta goyi bayan haramtawa matafiya daga ƙasashen Libya da Iran da Somalia da Siriya da kuma Yemen shiga Amurka da kuma dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka. Sai dai alƙalan kotun sun ce ba za su haramtawa 'yan ƙasashen ƙetare da ke da dangantaka ta zahiri da waɗansu da ke nan Amurka ko kuma wata cibiya Amurka shiga ƙasar ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta yi kokarin baiwa miliyoyin 'yan kasashen Turai da suke zama a ƙasar tabbacin cewa ba za a dagula rayuwarsu da ta iyalansu ba bayan Ingila ta fice daga cikin kungiyar tarayyar Turai a shekara ta 2019. Theresa May ta yi tayin ba 'yan asalin kasashen kungiyar tarayyar Turai 'yancin zama a Burtaniya kamar kowane bature da aka haifa a Ingila da waɗanda aka haifa a Scotland da kuma Wales, sai kuma damar kula da lafiyarsu da ilimi da samun tallafawa marasa galihu da kuma kuɗin fenshi. Za a kuma yi amfani da umman ƙasashen wato amfani da dokokin ƙasashen ƙasar ta Burtaniya a kan al'umman ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai ɗin ba tare da la'akari da dokokin kotunan ƙasashen na Turai ba. A wani sako da ta gabatar May ta faɗa wa kimanin 'yan ƙasashen Turai miliyan 3,200 da ke zaune a Burtaniya cewa muna so ku zauna. Ta ce burinta shi ne ta ba dukkan waɗanda suke zaune a Burtaniya a halin yanzu tabbacin cewa ba za a ce su fice daga Burtaniya ba lokacin da Burtaniya za ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai. Daga ƙarshe ofishin kasafin kuɗin Majalisar Dokoki da bashi da alaƙa da bambancin siyasa ya ce Amurkawa miliyan 22 ba za su sami inshorar lafiya ba ƙarƙashin tsarin kiwon lafiya na Majalisar Dattijan Amurka da zai maye gurbin tsarin kiwon lafiyan da talakawa ke samu da aka fi sani da suna Obamacare. ya rage adadin waɗanda ba za su sami inshoran ba ƙarƙashin tsarin majalisar wakilai da mutane miliyan ɗaya. Sai dai ba lallai ne wannan bayani ya sauya ra'ayin 'yan majalisa da suke shirin kada kuri'ar kan kin amincewa da tsarin inshoran na majalisar dattije da zai maye gurbin wanda tsohon shugaban ƙasar ya samar da ake kira Obamacare ɗin ba. Shugaba Donald Trump ya bayyana 'yan jam'iyyar Democrat da ke adawa da tsarin 'yan a matsayin 'yan hana ruwa gudu domin kin taimakawa 'yan jam'iyyar Republican samar da tsarin da zai maye gurbin wanda aka kafa doka a kai ƙarƙashin shugabancin Barack Obama. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Litinin cewa 'yan jam'iyyar Democrat ba su da wasu manufofi ko dabaru, abinda suke kawai shine sa kafar angulu da kan tsari da kuma yin korafi.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Bari mu faro da rahoton da ta lalata wasu gonaki a kudancin jihar Plateau, ga kuma Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wasu manoman itatuwan kayan marmari da ƙwaron manja a kudancin jihar Plateau sun buƙaci hukumomi su kawo musu ɗauki kan wasu cututtuka da suka addabi gonakinsu, lamarin da ya sanya su tafka asara mai yawa. Cutar wanda manoman ba su iya tantance ta ba ta kashe tushen itatuwan ƙwaron manja da dama da haddasa ruɓewar mangorori da gwaiba a ƙaramar hukumar Kwamfan da ke nan jihar Plateau. Farfesa Garba Hamidu Sharubutu shi ne shugaban sashen kula da lafiyar dabbobi a cibiyar binciken lafiyar dabbobi ta ƙasa da ke Vom a nan jihar Plateau. Ya shaida min irin ɓarnar da cutar ta haddasa a gonarsa mai hekta 7.
Abin da na lura da shi a nawa gonan shi ne bayan mun dasa waɗannan itatuwan kwara da mangoro, bayan shekara guda sai na ga ganyen sun fara lauɗi suna bushewa, musamman ma da kaka. Yawancin mangoro ne sai kaga suna neman su rube tun daga sama, da lemu da gwaiba da mangoro sai ga ya fara rubewa daga sama har yazo ya fadi, ko kuma kaga yayi dabbara dabbara ya nuna alamun ciwo hakan nan su yi baki baki da sauransu. Ni dai gona na ina da hekta 7 ne, amma muna da manyan mu wanda suke da shi ya kai hekta wajen 50-30, akwai masu tushi wajen 10,000. Ni dai tun da na fara ban taba samun riban ko naira 10 ciki ba. To yanzu abinda muke so shine a tabbatar mana da wani jami'i wanda ya san ilimin wannan abu sosai, ko kuma ma'aikata wanda suka san wannan abin sosai, wanda za su dinga tahiya suna dudduba abubuwan nan, su dauki rahoto suna dawowa da shi zo suna gaya ma gwamnati ta ba da kuɗi a yi bincike. Gaskiya fi sabilillahi zai aiwatar da abubuwa masu inganci.
Farfesa Garba Sharubutu kenan ke bayani kan ɓullar wata cuta da ta lalata gonar kayan marmari da itatuwan ƙwaron manja a jihar Plateau. Shi ma mai shari'a Thomas Naron ya ce suna buƙatar agajin gaggawa, kasancewa da daman su manoman waɗanda suka yi ritaya ne.
Shekaran da ya wuce a watan 10 sai mun soma gani waɗansu kwarin suna bushewa. A wannan shekara sai mun gan manyan ma sun soma mutuwa, wanda sun soma yayako. Sai na je na sa muna kawo ruwa daga rafi zuwa gonan, sun ci gaba kawai da mutuwa.
To tun lokacin da kuka lura cewa akwai wannan cuta, wani mataki kuka dauka?
Na reporting the zonal officer Shandam, ba su dauki mataki immediately ba.
Me kuke ganin kamar ya kamata gwamnati ta yi?
Duk abin da za su bamu, idan za su bamu itatuwan ne za mu karba, idan za su bada kudi ne ba za mu ki ba.
Mai shari'a Thomas Naron kenan. Na tuntubi jami'a mai kula da ayyukan noma a ma'aikatar gona ta jihar Plateau, Helen Gontur, wanda ta shaida min cewa da zaran sun samu rahoto daga manoma a shirye suke su duba don gano irin nau'in cutar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
As To madalla kafin mu ci gaba bari mu ci gaba da shakatawa da wani faifan kuma.
Dayanu mai kwana da shiri da auduran sarki ya dade.
Dayanu mai kwana da shiri da auduran sarki ya dade. Dayanu mai kwana da shiri da auduran sarki ya dade.
Ka ta shirafiya sarki.
To ma da la a gaida Ibrahim Sani Aliyu Dandawo dan marigayi Sani Aliyu Dandawo da wakar Dr. Zayyano Sarkin Yauri. Yanzu bari mu je Jamhuriyar Niger inda hukumomi suka kame wasu malaman makaranta har su 46 domin samun su da mallakan takardun shedan kammala karatu na ƙarya. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayan karuwar rana a lokaci mai tsawo tsakanin haɗin gambizar ƙungiyoyin malaman makarantar boko na Jamhuriyar Niger da hukumomin ƙasar game da maganar bincike game da mizanin kowane malamin makaranta, sai gashi a jihar Maradi hukumomin sun ba da labarin dahe malaman makarantun nan boko 46 dake da takardu na kammala aji na Jabu, kamar yanda Malam Zakari Umaru gwamnan jihar Maradi ya bayyana ma manema labarai.
Wasu daga kinsu kudin nan da suke dauka ba su sauke nauyin da abbi su kansu na karantar da yara. Ko kwanan nan mun samu malamin makaranta 46 nan cikin jihar Maradi masu diploma na Jabu, kuma mun aika sunan da kinsu koti. Allah ya yi su sanin da yawa suna barin ayyukansu suna tahiya ko su yi wani aiki can daban, kuma muna jiran wancan evaluation bincike wanda gwamnati za ta yi na malaman makaranta. Shi ma yana cikin koke-kokensu masu da kai baya ba su a yi wannan bincike. To mu nan jihar Maradi alhamdulillah mai yawan malaman makaranta kowa ya kai dosiye din, sun yarda a yi evaluation, kuma insha Allah cikin wata mai hita za a yi wannan evaluation din a gani waye dace ya ci gaba da zama malamin makaranta, waye dace kuma da a ƙara bashi wani sabon ilimi saboda ya kai daidai da wancan wanda ya dace, shine manhajar evaluation din nan.
A nasu bangaren kungiyoyin haɗin kan malaman makarantun nan Boko ta jihar Maradin mai suna Fizan ta hanyar magatakardanta cewa da mamamani suna cewa ba za su goyon bayan duk wani malamin makaranta ba da ya kutsa aikin bada karatun boko da takardun kammala aji na jabu.
Duk wanda ya san diploma ɗin ta jabu ce, gaskiya ana da incin a kama shi. Wanda aka tabbatar da diploma ɗin na jabu ne, zan gaya muku suna nan gidan kasu. A nan karkaran Maradi mutum 46 ne aka yi suppose masu wannan diploma ta jabu. Dai ana biyar su, duk wanda aka kira aka yi enquete aka ga lalle diploma ɗin shi haka nan ne, gaskiya sai gidan kasu ke raba shi. Lalle mu san jika ba mu fatan mu ga an sayan gidan kasu, amma in ya zamanto diploma ɗin ka ta jabu ce, lalle mu san jika ba mu kuvar dan abun jabu, muna aiki bisa kan gaskiya. Dan haka muke so mutane duk wanda suka san da diploma ɗin su ta jabu ce, to su tabbatar da gaskiya suna ankurar ɗin risk. Shine muke so an sayo man abu ne wanda sai ka shirya, sai kana da ilimi, sai kana da kuma niyyar ka yi shi. Wanda kuma bai da diploma ta jabu, ko an kira shi gaban shi ma ya bar faduwa. In aka consultant diploma ɗinka ta kwarai ce, in ma wani kuskure ne aka yi verify ga gyara, kawai sakin ka za a yi.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Wannan kiɗin tica ne, wannan batun tica ne, tica uban karatu. Idan ka haifi ɗanka ka kai shi gun karatu, tica isa iyanke farce, sannan ya wanke riga, ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kuɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin haji ba, tica ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare, ai ya yi sakandire, ai ya je yunibasti, ya je yaman da Rasha, ya gangara Amerika, sannan ya sauka London, ya gangaro ta Paris.
To yanzu kuma sai rahoton cutar kwalara ta bullo a ƙasar Yemen, ga rahoton Mariana Diallo Jummai Alita fasara kuma za ta gabatar.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce bullon annobar kwalara a ƙasar Yemen da yake ɗaiɗaita ila ya kama fiye da mutane 300,000 kan ƙarshen watan Agusta idan Allah ya kai mu, ƙaruwar kusan mutane 180,000 kenan a yanzu. Abokiyar aikinmu ta sashen Turanci Mariama Diallo ce ta tsara wannan rahoton da ke cewa wannan matsala ta kunno kai ne a saboda rikicin tsawon watanni 27 da ake tsakanin 'yan tawayen Huti da kuma sojojin gwamnati waɗanda rundunar ƙawance ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia take marawa baya. Yara ne suka fi ɗanɗanawa a saboda ɓullar annobar kwalara a ƙasar ta Yemen, domin kuwa kusan rabin mutane 180,000 da suka kamu da cutar yara ne. Shugaban hukumar bada agajin jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Stephen O'Brien, ya bayyana ɓullar annobar a zaman masifar da ɗan adam ya ƙirƙiro. Ɓullar annobar da ɓangarorin Yemen a yakin basasar watanni 27 suka haddasa. Mr. O'Brien ya ci gaba da cewa,
the numbers are absolutely staggering, it's getting worse, and the cholera element, in addition to all the lack of food, the lack of
yace yawan mutanen da suke kamuwa da cutar yana firgitarwa. Yace al'amarin na ƙara munancewa, uwa uba kuma ga rashin isassun kayayyakin abinci da kuma magungunan yin jinya. Kungiyar bada agajin gaggawa ta Oxfam ta buƙaci a tsagaita buɗe wutar ciwon kwalara. Daraktan ƙungiyar Oxfam, Nigel Timinis, ya ce gwamnatocin da suke marawa ɓangarorin ƙasar Yemen su ne suke rurrute wutar rikicin ƙasar, maimakon su baiwa ayyukan jin ƙai fifiko.
Governments who are providing generous funding are also making money from supplying weapons, munitions, military equipment, technology, They're providing logistical and financial
support. Yace gwamnatocin da suke bada taimakon kuɗi su ne kuma suke baiwa ɓangarorin kuɗin sayan makamai da sauran kayayyakin soja da kuma fasaha. Su ne suke bada taimakon kuɗi da kuma wasu taimako a rikicin da ake yi. Yace babu abin da hakan ke haifarwa illa ƙara rurutu wutar rikicin maimakon a rage wahalar da jama'ar ƙasar suke sha. Ana da kamuwa da cutar kwalara idan ƙwayar cutar ta shiga jikin mutum ta hanyar shan ruwa mara kyau da kuma cin kayayyakin abincin da ba haya suka lalata. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce daga cikin waɗanda suka kamu da cutar izuwa yanzu kimanin mutane 1,000 da mai tan cutar ta kashe. Ita kuma ƙungiyar samar da wadatar abinci a duniya ta ce baya ga matsalar ɓunna annobar kwalara, ƙasar Yemen tana dab da faɗawa cikin yunwa a saboda fari, domin kimanin mutane 17,000,000 a ƙasar ba su san inda za su samu abinci ba. Gashi kuma asibitin da ke birnin Hodeida mai tashar jiragen ruwa a ƙasar tana kuma fama da tsananin matsalar yawan yara masu fama da ƙarancin kayayyakin abincin gina jiki. Wani likita a asibitin mai suna Dr. Haula Umar ya ce,
"There's an overflow of patients with 10 or 12 patients daily and sometimes more. The number of malnutrition cases has spiked in recent times."
Dr. Umar ya ce suna fama da yawan kwararan majinyata, domin a kulli yomin sukan samu majinyata tsakanin 10 zuwa 11 ko kuma fiye da haka da ake kwantarwa a asibitin. Ya ce yawan yara masu fama da ƙarancin kayayyakin abincin gina jiki yana ta ƙaruwa a 'yan kwanakin da suka shige, fiye da yadda asibitin za ta iya ɗaukar ɗawainiyarsu ko kuma jidalinsu. A bara, ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a taƙaice ta yi shaidin cewa kimanin yara 2,200,000 ne suke fama da matsanancin ƙarancin kayayyakin abincin gina jiki a ƙasar Yemen.
To, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ce ƙarfe 3 na tsakar dare da minti 22, kuma kafin ku ji shirinmu na gaba ga wannan saƙon.
Ya Allah, ya Allah na huka.
A nan Katsina mun yi recording din case na fiyade sun fi 100, wadansu in kaji kaman kai kwalla.
Muna da 'yan majalisun jiha guda 40, babu mace ko ɗaya. Muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da 40, babu mace ko ɗaya. Muna da 'yan majalisun tarayya guda 24, babu mace ko ɗaya. Ga gwamna, ga mataimaki, duka ba mace.
Akwai haƙƙi na mutum. Idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin riƙe mata, ka ba ta inda za ta zauna, ka ba ta abincin da za ta ci, ka ba ta tufa, ka bata makwanci, to idan ba ka da wannan, kada ka yi aure.
In ka mare ni, daidai ne in mare ka. Tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka, ka ɗauki ido a ɗauki naka, ka ɗauki haƙori a ɗauki naka, don me in kai mari ba za a rama ba.
Auren nan a hannun maza yake. Idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu, ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakunansu su gyara ba. Ka ga lalle ne su riƙe mu ba.
Abinda muka gani a zahirance abin tausayi ne. Babu makaranta ko ɗaya wadda za a ce ɗalibai na zuwa.
Suka daddanne min kafana da hannuna, sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona, sai suka yi lalata da ni.
Mun samu bayanai waɗanda suka ɗaga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa daɗi.
Ai, ba shi kai da kai wa ba, akwai ma monitor da aka yi mai.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana.
Jama'a tambaya ni ke da. Un hadi ko ka un hadi. In yi shiru ko
to yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Salamu alaikum, sashen Hausa na Muryar Amurka. Kuna tare da Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo a jihar Bauchi. Ina yi wa dukkan musulmin duniya fatan an yi sallar Idil Fitri lafiya, da fatan Allah zai karɓi ibadunmu, da fatan Allah zai yafe mana kurakuranmu. Allah ya sa muna daga cikin waɗanda aka gafarta a wannan wata mai alfarma. Albarkacin Annabi da Alƙur'ani.
Assalamu alaikum, sanin Hausa na Muryar Amurka. Sunana Magaji Fukafu zai da garki lokal gwamnati Jigawa ce. Ina magana daga nan Onitsha ta jihar Anambra. Godiya ga yabo ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana farkon watan azumi, ya nuna mana kuma ƙaryansa. Ina amfani da wannan dama, godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wannan lokaci.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Kallam Jeje ta garajiyar Niger, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin Nigeria a halin yanzu gaskiya tun da ke ta yan kasuwa sun ci karfin gwamnati a wutan NEPA a Nigeria, da gaskiya talakawa sun shiga uku. To muna kira ga gwamnatin tarayya, don Allah don Annabi a taimaka, sai an ce wannan hannun NEPA a hannun yan kasuwa. Wannan ba an koma ba an ci baya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Muryar America, mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na Muryar America, ina so in ba da ra'ayina akan cin zarafin da wasu jami'an tsaron Najeriya suka wa ɗan jarida Usman Ali Yakubu Usman. Gaskiya wannan abin bai dace ba, saboda bai dace a ce jami'in tsaro na ɗan sanda yana cin zarafin ɗan jarida ba. Ya kamata kowa ya tsaya ga bakin aikinsa. Su kar su shiga huruminsu, su ko kar su shiga huruminsu. Kamar ta yadda suka ci zarafinsa har suka amshe masa abin magana na ɗaukar labari suka walakantar da shi, gaskiya bai dace ba. Ina kira ga shugaban kare haƙƙin ɗan adam mai bin diddigin al'amura, domin ya an so ma wannan ɗan jarida haƙƙinsa akan cin zarafin da aka yi masa.
Assalamu alaikum, zai Hausa, ni ne Isaka Haruna maganin Kano daga Akara, Ghana. To yanzu dai zai mu ce alhamdulillah, kamar yadda muka sha ruwa lafiya, da fatan ina taya al'umma musulmi murna. Hadda ƙasa ta Najeriya da sassan duniya, zai ya Hausa a huta lafiya. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum da Amurka. Sunana Abubakar Sadiq daga Rafin Dankoyi, Bakuru Lokal Gwamnatin Jihar Zamfara. Ana ina amfani da wannan damar domin in taya mu jama'a musulmi duniya an sha ruwa lafiya, kuma Ubangiji Allah ne mai kawo mana barkatun daga.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a taƙaice.
Amurka ta ce ta bankaɗo wani shirin da dakarun gwamnatin ƙasar Siriya ke yi na kai harin makami mai guba irin wanda aka kai a watan Afrilu a arewacin ƙasar ta Siriya, da ya sa Amurka ta mai da martani da harin jiragen saman yaƙi. Sanarwar da sakataren harkokin watsa labarai na fada White House Sean Spencer ya fitar jiya Litinin ta gargaɗi shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad da cewa idan dakarun gwamnatinsa suka kuskura suka sake kai harin makami masu linzami, wato makamai masu guba, za su ɗanɗana kuɗarsu, ba dai wani ƙarin haske ko kuma ba da hujjar wannan zargi ba. Kotun ƙolin Amurka ta ce za ta yi nazari a kan umarnin shugaba Donald Trump na takaitawa waɗansu ƙasashe shida wato shiga Amurka. To amma a halin yanzu za a iya yin aiki a waɗansu ɓangarorin umarnin. Waɗansu kotuna biyu sun dakatar da amfani da umarnin da ya haɗa da jihar Hawaii da kuma Maryland. Kotunan ɗaukaka ƙara kuma guda biyu suka goyi bayan hukuncin jihohin. Sai dai ra'ayin kotun ƙolin Amurka ya saɓa hukuncin da kotunan suka yanke a baya. Kotun ta goyi bayan haramtawa matafiya daga ƙasashen Libya da Iran da Somalia da Siriya da kuma Yemen shiga Amurka, da kuma dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta yi ƙoƙarin baiwa miliyoyin 'yan ƙasashen Turai da suke da zama a ƙasar tabbacin cewa ba za a dagula rayuwarsu da ta iyalansu ba, bayan Ingila ta fice daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai a shekara ta 2019.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Grace Alheri Abdu da ta gabatarwa, sai Chubahiru Jojo ne da ya ba da umarni, sai injiniyan mu wannan lokaci wato Zainab Abdulrahman, ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an ji ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin noma tushen arziki na Safi Lahashin Gumel.